domin fare wada harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masauraro, barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu duba lamuran kai ɗauki ne ga yaran Arewa da ke gararamba kan tituna, da ma waɗanda ko rashin ƙarfin tattalin arziki iyayensu ba su sanya su a makaranta ba. Jihar Yobe da ke Arewa maso gabashin Najeriya na daga jihohin da ke da irin waɗannan yara da suka haɗa da marayu da iyayensu suka rasu sanadiyar ta'addanci da sauran dalilai. Hakanan ga almajirai da ba sa samun kulawar da ta dace. Jihar ta ƙaddamar da wata gidauniyar raya ilimi a Abuja, inda mutanen Arewa suka taru don ba da gudumawa. Dr. Kolesha Tima na daga masu jagorantar wannan sabon yunkurin mai suna Yet Found.
Gidauniya ne, muna fatan cewa abin da aka samu a yau din za a ci gaba da raya shi, ya zamanto cewa mutane za su dinga bayarwa, ko mutum ne zakka ne ma zai bayar, ko sadaka zai bayar, ko kyauta ne ma zai iya bayar wannan gidauniyar din. Wannan kuɗin ya zamanto cewa ba kuɗi bane wanda za a kashe yau ba, a'a, an yi shi ne saboda duk kowanne gwamnati ne ta shigo, kowanne mutane suka shigo, za a ci gaba da amfani da wannan kuɗin a tabbatar cewa an raya ilimi a jihar Yobe.
Dr. Kolesha Tima, daidai lokacin da waɗannan matsaloli ke faruwa, an samu yawan yara marayu, kuma ga dama almajirai da ake fama da su tun kafin ma matsalar ta faru. Shin wannan shiri ya shafi tallafawa irin waɗannan yara?
Gaskiya ne cewa akwai marayu da yawa, akwai wa'anda kuma ba marayu ba, akwai dai wanda dai gaskiya tsakanin yanda suke ciki din ba su da abin da hannunsu da wanda zai ce za su je karatu da sauransu. Wannan dai za mu bar wa ita gidauniyar ta ga menene ya kamata ta yi da tabbatar cewa an yi amfani da wannan kuɗin yanda ya kamata. Amma na san cewa dai suna tunanin cewa wataƙila maganan malamai yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake damun mutane, cewa malaman da muke da su ɗin ba su isa ba, kuma akwai mako da kuma suka isa ɗin ba su kore ba. Haka kuma mun san cewa sha'anin karatun tsangaya, akwai mutane yaranmu da yawa wanda suna karatun tsangaya amma ba sa zuwa makarantar boko. Na san suna tunanin cewa ya ne za a yi a haɗa karatun tsangaya da kuma karatun boko ya zamantan cewa ɗaya, yanda zai zamantan cewa mutane za su iya karatun Qur'ani, za su iya duk abubuwan da Allah da manzon Allah ya koyar mana duka, amma kuma za su iya samu kuma sana'an da za su yi ta wannan hanyar boko da ake. To ana ganin cewa idan aka haɗa wannan karatun tsangaya guda biyu ɗin, zai sa yi zamantan cewa yaran da ba sa zuwa karatun boko ko kuma suna zuwa karatun tsangayan nan, duka kuma za su yi zamantan cewa suna cikin makarantunmu kenan yanzu.
Wato ma'ana kamar za a gyara tsangayar ce, a ƙara faɗaɗa ta, ta zama duka ana iya karatun boko da na addini a waje ɗaya.
Za a iya zamantan cewa haka ɗin ne, cewa tsangaya, karatun tsangaya ɗin za a iya kawo ta boko da a cikinta, ko kuma ita makarantar boko ɗin za a iya kawo karatun tsangaya a cikinta. Ka ga kowanne wanda aka bi ɗin zai zamantan cewa za a samu karatu ne wanda za ta iya tayuwa ta amfani ga mutane da nan duniya da lahira, kuma mutane wanda su ne suka fi sani. Kamar yadda muka sani, ita kamar jihar Yobe inda Kanin Borno take, inda ne aka santa da cibiyar ilimi ce, wanda kuma an daɗe ana ta karatu kafin ma karatun boko ya fito. To ana ga cewa maimakon a manta da wancan karatu ɗin, a'a, ita wannan karatun ma a kawo ta ya zamanto cewa tana cikin karatun zamani ɗin. To kaga idan mutane suka ga cewa wannan abin wai ba sabuwa ba ce, abu ne wanda dama sun saba, to kaga cewa wannan ɗin zai sa karatu ya rayu a cikin jihar Yobe.
Bari ma mu yi amfani da wannan dama mu ce ilimi a arewacin Najeriya gaba ɗaya, ko kuma dai jihohin da suke farfadowa daga illar Boko Haram, yaya yanayin karɓuwar karatun zamani yake har yanzu a yankin Arewa in an kwatanta da yankin kudancin Najeriya?
To, kamar yadda muka sani, ana cewa mun da kamar yara miliyan 10.5 haka waɗanda ba sa karatu. To kuma mun san cewa a cikin yara miliyan 10.5 da ba sa karatu ɗin suna ta yawace da sauransu, mun san cewa watakila kawai kashi 90 duka a jihohin Arewa suke. To wannan babban illa ce wanda abin kunya ne, kuma wanda nake gani cewa abu ne wanda za mu ji zafinsa, kuma zai ci gaba da mana zamanin da musifa. Domin kuwa idan waɗannan mutane yaran mu namu ɗin ba mu samu mu ba su karatun ba, ya zamanto cewa sun zama mutane ne wanda za su zama suna da za su yi amfani a kansu, da kuma za su yi amfani da gidajensu, da kuma za su yi amfani da al'umma ba. To zai ya zamanto cewa babban musifa ce wanda in ba mu yi sa'a ba, ya zamanto cewa abu ne wanda da mu. Yanzu ma dai haka ɗin ma muna nan, muna ta da mun sani da mun baya waɗannan yaran karatu, mun sa su cikin karatun da muke da sauransu da watakila wayansu masifufun da muke gani din kaga da watakila ba za mu gansu yanzu ba
shirin arewa a yau ake sauraro daga nan murar Amurka
arewa zumun ta ta mutu sai nishadi sai sharhuliya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai
sanata Ubasani daga jihar Kaduna na daga waɗanda suka halarci taron da nuna hakan maslaha ce ga yankin arewa da ya dace dujjoyin arewa masu irin wannan kalubale su yi koyi da irin wannan yunkurin
wannan abu da aka yi tarihi ne mai girma kuma dukkan mun san cewa ba abin da zaka yi ma dan talaka a duniyar nan wanda zaka taimake shi shi ma ya zama wani abu illa ka bashi ilimi kuma kamar yadda shi gwamnan yau bai faɗi mai malabu ne mun san matsalolin tsaro wanda ya addabi wannan jiha har ya sa Boko Haram suka je suka kona musu makarantu suka je suka lalata musu duk wani abu da ya shafi ilimi ya zama dole ya san yadda zai yi a taimaki ilimi a jihar shi saboda ka abin da yau dinnan abu ne wanda dukkan mu don mai alfahari da shi kuma abu ne wanda in ba dan yayi ba bayar da za a yi Yobe Sel a ce tana da irin kudin za ta gyara abubuwan da aka bata sama da shekaru da dama kuma kamar yadda muka gani wannan kudi da aka tara a yau duk muna ganin alamun cewa za a amfani da shi ne domin taimakawa a gina makarantu a kuma samu malamai ƙwararru a biya su sannan kuma a ƙara yin gyara makarantu ma da suka lalace saboda haka kaga maganan ilimi a Yobe Sel din Allah ya da daga yau an samu sauƙin shi kenan kuma an samu gyaran Allah ya da saboda kuma alfahari da abin da yi kuma na jan ra'ayin waɗansu ma su yi abin da yake
yawa wato sanata Ubasani wannan ya nuna duka jihohin arewa ya dace su yi koyi da jihar Yobe ke na wannan ɓangaren
eto ba kowane jiha ba ne take da matsalan da Yobe take da shi alal misali kamar yadda ya faɗi akwai jihohi da dama da matsalolinsu bai kai haka ba in ka zo Kaduna za ka cewa ba mu dirin wannan matsala kuma za ka ga cewa ko abin da ya yi na kokarin ganin cewa an ɗauki malamai an musu training ai mu duka sama da shekara hudu mun yi wannan abin a Kaduna amma akwai jihohi da yawa a arewa kamar yadda ka faɗi wanda suke buƙatar su ma su miƙe tsaye su ga cewa su mai da ilimi wani abu ne mai amfani saboda kamar yadda muke wannan magana yanzu akwai yara sama da miliyan 13 wanda ba su karatu kuma ya kamata su je makaranta a cikin miliyan 13 nan kusan miliyan 9-10 suna arewacin Najeriya ne kuma miliyan 9-10 nan sama da miliyan 6 suna northeast ne saboda kaga za mu iya cewa ba kowace jiha ba ne matsalan ta zama daidai da kowane jiha amma kowane jiha a ƙasar nan ya kamata ta miƙe tsaye su san cewa ilimi shi ne za ka iya ba ɗan talaka domin ka share mishi hawayen shi shi kuma ya zama wani abu a ranar shi na duniya akwai kwamiti da aka kafa mai zaman kanshi kuma ko kafin a yi wannan taro sun riga sun yi tsare-tsare yadda za a kashe wannan kuɗin an same shi to a gani na dole a gina makarantu na zamani a kuma sa musu kayan na'urori na zamani sannan su ma malaman na a musu training domin su yi amfani da wannan na'urori sannan kuma su ma ɗaliban nan a tabbatar cewa duk abin da za a yi a ja ra'ayinsu shekaratun na a yi alal misali kaga ya faɗi cewa yanzu ana ba yaran abinci in ka je jihar Yobe da wasu jihohi ma na arewa za ka cewa yara masu je makarantar wahala ne to dole sai an san abin da za a yi a ja ra'ayinsu to duk abin da za a yi mu abinci za a rinka ba su uku a rana guda in suna makarantar a ba su a sa malamai ƙwararru a gina makarantu na zamani sannan kuma a sa na'urori na zamani ina ganin aka yi haka to wannan kuɗi zai taimaka wurin bunƙasa ilimi a jihar Yobe da yardan Allah
a ƙarshe sanata Ubasani akwai ƙwararru sun ba da shawarin cewa aƙalla jihohin arewa nan su ware kashi 10 cikin 100 duka ya zama na ilimi ne me za ka ce kan wannan
eh to ai ba ja kashi 10 ba ne mu yanzu alal misali a Kaduna kusan ya fi kashi 10 da abin da aka ware domin ilimi ina ganin wasu jihohi ma kono aka ware don ilimi ba laifi ba ne kuma ya kama a ware sama da kashi 10 ya kamata yi domin ilimi shine matsalar mu a arewacin Najeriya.
Masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako, makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Elhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sara kai sai ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya.